Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Masu sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger kuma suna iya samun mu ta tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma su tashoshin na zangon FM a can Jamhuriyar ta Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe yana yada zango ne a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya tare da wakiliyar mu a can Binta Ibrahim wacce zan mika wa ragamar shirin daga nan sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Son haihuwa daga wasu mazan na neman zama babban kalubale a gidajen ma'aurata a wannan zamani, yayin da mata suke korafin maza suna nuna kyamar rashin son haihuwa da yawa a fili yake kuma a bayyane, inda wasu mazan suke nuna rashin goyon bayan cika gida da ƴaƴa, har ma suke karfafawa matayensu gwiwa wurin zubar da ciki wanda ba sa bukata. Za ka iya samun matan auren da ta zubar da ciki fiye da su uku ko su biyar a dalilin mijin ya nuna baya kaunar cikin, kuma ɗa ne wanda aka same shi ta hanyar aure. Menene hujjoji da dalilan da yake sawa ake aikata hakan, bayan akwai hanyoyin da za a iya dakile samun cikin tun farko? Wayannan su ne tambayoyin da nemi wa yansu mata a cikin tattaunawa da muka yi a yau. Na dalilin da ya sa maza suke kyamar samun ƴaƴaye a wannan lokaci, kuma na tuntuɓi ma'aikaciyar jinya ta kiwon lafiya wacce ta yi shekaru a ɗakin haihuwa, inda suke faɗa mana illolin da zubar da ciki zai iya janyo wa macen da take zubar da cikin. Daga bisani kuma mun samu shawarwari yadda za a iya bullowa al'amarin daga bakin mai ba da shawara na zamantakewar aure, Khadija Sa'ad Muhammad. To bari mu shiga zauren namu na tattaunawa. Barkanmu da zuwa cikin zauren mu na yau da gobe. Matsalar kyamar haihuwa da yake yawaita tsakanin ma'aurata abu ne mai tada hankali, yayin da ake samun yawaitan mata waɗanda suke da aure suke yawan zubar da ciki ta dalilin kyamar da mazajen suke da shi na tara ƴaƴa. To a cikin ajin namu muna tare ne da Habiba Sani da kuma Halima Abubakar waɗanda zamu tattauna da su kan wannan maudu'i. Bari mu fara da Habiba Sani. A ganinki me yasa maza suke kyamar haihuwa ko kuma suke gudun tara yara da yawa, musamman arewa da ya kasancewa al'ada ce ta malam Bahaushe yana alfahari a ce mishi ma yana da yaya da yawa, amma wannan zamanin abin ya juya, matan ne ma suka fi so ma a ce su suke da yayan ba mazan ba.
Assalamu alaikum. ba ma ya al'ada ma na malam ba wushe ba annabi ya ce mu haifa ya alfari da muranan gobe kiyama sai dai inda matsalan take ya'ya masu tarbiya shine yace zai alfari da su kuma kullum muna fata duk wanda Allah zai bamu ya bamu masa albarka dan maganan ki da me yasa maza suke kyamun aihuwan ni dai abu sadika tunani na kaman san kai ne saboda kaga wani namiji ba wai bai da shi bane Allah ba shi rufin asirin amma san kai ba zai kyale shi ba ku kwadayi ne ma ne dai yadda aure wani ne tun sai hana na gidan aihuwa amma kuma still bai hana shi zai sake aure wata ba so sai ka rasa menene yake damun mazan ka ji mace tana ce mijinta ya hana ta aihuwa wata mama sai ma cikin ya shiga shi fa na mutun ya sani ciki zai shiga ba arwata sha ba shi ya mata cikin fa amma da zaran ya san cikin ya shiga sai zama problem wulakanci na yau gobe na jibi daban na gata daban abinci mai hana ta in ba an yi dace ba ni ina da shago kamis irin wannan problem mata suna yawan kamun wannan complaint din su zo su ce anti wannan ciki fa kashi ki taimaka min baki magani ki zuba ta ce kafin ki samu cikin baki rigakafi ne yata ce ai ba ta rigakafi to baki rigakafi kina da mutunci dole kin san ciki zai samu
kamar misa su mata suke tsoron zama da ciki idan mazan suka yi korafi
to ai tsoro ai sa saboda wulakancin da suke sa su ne ai shi yasa suke tsoro ai namiji kyare kinan ya hana ki abinci ko me kika faɗa tsaki wulakanci ne yau gobe na jibi
haka
gummace ma ai saboda cikin haka gummace ba barma ki jima ma ki zubar da cikin so most cases idan suka zo ko ina ba su shawara kar su zubar da cikin tunda wani ina nema da kudin shi bai samu ba kai Allah baka ai ba wayanka bane ba dabaran ka bane
so haka da me dalilin ka Halima dan naga har zabura take yi
sai da aliya ai wannan an tabo gurin ai wani nanan ma kamar yadda ta dauko magana nan a rubakin ta sai ya ce in ma baki zubar da cikin ba ko me ya biyo kai kika sani kika sani to yawa to me kamar ya ni na sani bayan kuma kuna da ƴaƴa na kina kwara biyu ƴaƴan kenan ba su wuce kwara biyu ba ba tabbas ba mu sani ba za su rayu ko ba za su rayu ba na daya namiji zai zo ya zo gare ka ka ce mishi a malam ya kamata mu family planning sai ya ce to haka zai ta ce to dan 500 ne zai bayar kudin kati kuje ku yanka da family plan ba zai bayar ba shi fa bai san cewa ko ban san wani irin dakikanci ne yake toshe musu kwakwalwa san da zaka
zo zuciya
yau wato me bi na da namiji kai ka san wannan matan ka ne na daya ba ku yi rigakafi ba na biyu ba wani tsarin musulunci ma ya kawo amma ba ku bin wannan tsarin zaran ciki ya so anan duniyan nan akan ta ya kare munin duniyan nan akan ta ya kare kuma wulakanci inda za tone shi ko kare bakin kare ba zai lashe wannan wulakancin ba
ki ana ki ganin me ainihin makasu da abin da yasa saki kyamar yayan kaman kuna takurawa rayuwar su ne ba kuna hana su jin dadi
hadda talauci halin rayuwa da ake ciki wani ba zai fito miki a mutum ba amma ni abin da na karanta dama can ana tsoron talauci ne talauci shine ni kawai abin da na gani suke tsoron shi a gurin aihuwa
to an ce in an bi ta barawo abu ta mabi sau su matan nan dai akwai abubuwa ko in ce hanyoyin da ake iya bi na dakila samuwar cikin me yasa ba sa iya hana samuwar cikin har sai in cikin ya shiga sannan a fara kokawar yanda za a yi a zubar da cikin
ai malama binta bari in baki labarin especially matan mu Hausawa je ka ji suna cewa ai suna neman gado ne sabi ya ji wasu da su samu gadowa ba su gado da yawa
shi ko na rayuwa sai na ci
ai ba su damuwa su da su samu gado an cin kai hudu yawa shine zaka samu gado da yawa to shi dan da Allah ya baka ba zaka yi wa dan ka addu'a Allah azuta shi ya fi na uban shi ba mun ga fa mutane da yawa wanda fa Allah ya ba su dukiyan kafin su mutu Allah ya rabce su da ciwo wallahi sun da dukiyan ya kare tas sun dawo ba cin na yau balle cin na gobe duk wannan ba dama an kara akai ba mu zona mi lissafi mu shiga karatun ta natsu ba
wato kwadayi ne ke sa mata suke sakin
ciki kwadayi ne furin na san duniya da san kai tunda jahilci ya sa sun san gaibu mutuwa ba ta san yaro ba san babba ba ta san tsoba duk wanda kwanan shi ya kare tafiya yake
kamar yanda malama Habiba ta yi bayani akan san zuciya na malam Bahaushe cewa ko gado ne
wani na na
suke kwadayin zuba aya ni kuma ina da dan jiya kadan a nawo fahimta wani na nan kwashe bora yake yi yana da ƴaƴan shi yana da matan shi shi kawai wayewa ne kamar yanda malama Binta ta ce wani bai wata har yanzu fa bata san annabi ya fuku ba wannan wayewa na tazaran aihuwan ta tare da ita saboda me shi mijin bai ma bar ta shiga ta yi mu'amala da wayayyun ba balle su saita ta. Akwai wanda muna tare da su mun san su.
Wai su mazan sukan dau halin yin yaudaran sai mace ta shiga ɗakin miji, ma'ana ai ya kamata a ce tun kafin ai auren ya iya gaya mata ga ra'ayinsa na yaran da yake so, ko kuma bai san zai aure ta ne ba don sahiyu ba. Ba sa faɗa lokaci sai an kai ga an yi auren tukuna, sannan wannan mijin zai iya budawa bayan kuma ta riga ta shiga ciki. Alhalin babu mace da take sha'awar bayan ta yi aure aurenta ya mutu. To a irin wannan halin wani mataki ya kamata mace ta dauka na ke makanga?
Mace ta samu kanta a cewa tsarin shi ƴaƴa biyu yake so. Wallahi am da zan yi hakuri da shi. Eh ko bai ga kafin aure ba ko bayan aure ne, me dalilina? Ka kawo naka dalilin, ni ma na dalilina da zan kawo. Ka bani na gamsu da dalilin ka, eh ka gamsu da na gamsu da, amma fa ni ma zan sa sharadi na. Ilimi fa sai inda ƴaƴa na.
Malama Habiba, tunda ke kina da wato wurin ba da magani inda kuma mata suke zuwa neman shawara a wuraren ki, ta yaya mace za ta iya daidaita tsakanin ceton aurenta da kuma ceton shi cikin da kila yake jikinta wannan mijin ke kokowar sai ta zuba saboda baya so? Wani shawara za ki bata?
Hankuri zan bata ta yi hankuri, ta kiyaye kuma gaba. In Allah ya raba ta da wannan din lafiya sai ta zo ta tazaran aihuwa. Ta ce ta lallaban shi ne, ce ta ba shi hankuri, Allah ya raba ta da cikin lafiya. Bayan ta sauka lafiya kuma sai ta dauka matakin gaba. Ka haka ya sake faruwa. Tunda kin ga zubar da cikin sabo ne gurin Ubangiji, kuma wannan cikin baka san me yake cikin cikin ba, Allah kadai ya sani. Baka san alkhairin da yake tattare da shi ba. Saboda haka nan shawaran da zan bata shine ta yi hankuri ta lallashe shi. Sai ta lallashin shi fushi ba nata bane, har lokacin da Allah zai raba ta da shi lafiya.
To ga Jabintu Muhammad, tsohuwar babban jami'ar jinya ta asibitin Barau Dukku, da bayanai akan irin illolin da zubar da ciki zai iya janyowa ita mace.
Sunana Hajji Jabintu Muhammad, ni ma kaciyar jinya ce da unguwar Zoma a asibitin koyarwa na Barau Dukku. Ina so in yi magana ne akan wa matsalolin da wasu mata sukan samu mata aure, matsalolin da sukan fuskanta akan yadda mazajensu na aure suke tirsasa su, suke kuma samun matsi daga wajen mazajen nan nasu na aure akan cewa dole mace da aurenta cikin nan namijinta ne, amma saboda mijin bai shirya ba ma wannan cikin, ko kuma halin yau sai mazajen su tirsasa musu su matsa musu akan cewa sai sun je sun zubar da cikin nan. Matan nan na samun kalubale sosai wajen samun damuwa bayan sun cire cikin nan, suna samun ciwon damuwa da tashin hankali bayan sun zubar da cikin nan. Sannan kuma idan aka je aka zubar da cikin nan, tunda ba asibiti kwararre ta je ba a cire cikin nan, ta yi shi ne a ɓoye ta hanyoyin da bai kamata ba, tana iya samun zuban jini, wanda zuban jinin nan yana iya shafar lafiyarta har ya kai ga ta samu ciwon karancin rashin jini isasshe a jikinta. Wani lokaci ma ƙwayoyin cuta ma na iya shiga jikinta saboda an yi amfani da wasu na'ura da ba su da tsafta wajen cire cikin nan nata, ko kuma an yi amfani da wasu ƙwayoyi an sha an cire cikin nan. Sannan bayan an cire cikin nan, kila jinin haihuwan shi cikin bai gama fita ba, sai a zo a fani da wasu na'ura haka da ba su da tsafta, ba a tsaftace su da kyau, ba a je a ƙara su cire sauran abin da ya rage na cikin. Sanadiyar zubar da cikin nan in aka yi shi ta gurɓataccen hanya yana iya sa ta rasa ranta, kuma idan ta rasa ranta an yi iyalinta sun yi asara, zai iya kawo su iyalan nata su shiga damuwa, sannan kuma al'ummanta ma suna iya samun damuwa. Shi kuma wannan sanadiyar zubar da cikin nan yana, idan har ta yi shi ta yadda aka gane ko kuma wasu a cikin al'umma suka gani, tana iya fuskantar kalubale na tsangwama haka, da kuma irin a riƙa kallon mata mugun kallo akan macen da aurenta ta je ta zubar da ciki. Idan al'umma suka gane ta zubar da ciki, za a riƙa yi mata mugun kallo. To menene maganin wannan? Maganin shi shine kawai mace matar aure da ta haifi ɗa ta je asibitin da ke kusa da ita, ta je ta samu malaman asibiti ƙwararru su nuna masa gaya mata kuma su nusa ta a hanya tazarar haihuwa. Wanda tazarar haihuwan nan zai taimaka mata da ita da mijinta da iyalinta gaba daya su zauna lafiya, su fahimci juna, su so juna, a samu ganewa ma juna. Shi kuma mijin zai samu natsuwa ta yadda zai kula da ita ya kula da iyalinsa gaba daya. Ita kuma za ta samu natsuwa ita ma ta kula da iyalinta. Sannan kuma ta samu isasshen lafiya.
Tuma da kafin Binta ta dawo ta ci gaba da tattaunawa da bakin nata, za mu tafi hutun takaitaccen lokaci. Yayin da ma'aurata da dama suke neman Allah ya azurta su da kazantar daki, wasu kuwa suna kin wannan babban kyauta daga Allah. A duk sa'ar da ma'aurata suka samu rabon haihuwa, alama ce dake bayyana ci gaban zuri'a. Sai dai sabanin yadda maza a da suke mararin matan su samu juna biyu, yanzu al'amarin ya sauya. Maza ne suke kin haihuwar. Waɗansu ma suna danganta wannan al'amari da yanayin halin tsadar rayuwa da ake fama da shi a ƙasashen duniya. Amma ga wasu, wannan wata ɗabi'a ce da maza suka tsira tun bayo ba, sai dai yanzu ne kawai abin yake daɗa bayyana. A dalilin haihuwa, wasu mazan sun saki matansu, wasu kuwa suna tilastawa matansu su zubar da cikin wanda yakan kai ga lalata mahaifar wannan macen. Nan gaba idan ya so haihuwa kuma, sai dai ta ji kukan jariri a wani gidan, amma ba ita ba. Har ila yau, wannan batu na rashin son haihuwa tsakanin maza ya shiga tsakanin wasu ma'auratan babu zaman lafiya. Shin mecece mafita? Ta yanzu kuma zan sake mai kayar gamar shirin ga Binta a ci gaba da sauraro lafiya.
Tubar mu ji ta bakin Khadija Muhammad. Domin jin mahanganta a game da al'amarin zubar da ciki a cikin gidajen aure.
Haka ne, maza da yawa suna mamata irin wannan abubuwa, kuma na iya ɗaukan shi a matsayin wani nau'i na yaudara. Namiji zai zo ya nuna yana son mace, zai aure ta, soyayya yake yi da ita, ƙaunarta yake yi, ya ma gaya mata cewa yana so ya zauna da ita har ƙarshen rayuwar shi shi da ita. Amma sai ya zamana a zamantakewan kuma akwai wani nau'i na irin wannan al'amuran da suke tasowa. Gaskiya a zamantakewa ya kamata namiji da mace su tattauna tsakanin junansu kafin su yi aure akan yaran da suke tunani za su haifa. Namiji ya faɗi kaman adadin yaran da yake so ya haifa, mace ita ma ta faɗi adadin yaran take so ta haifa, yanda za su tattauna su yi shawara. Amma ba daidai ba ne sai namiji ya aure yarinya da bata taba aure ba, bata taba haihuwa ba, sannan ya ce bayan an yi aure, bayan kafin aure bai sanar da ita ba, sai bayan ya aure ta sai ya ce mata baya so su haihu, ko kuma shi baya son ƴaƴa da makamantan wannan. Gaskiya wannan nau'i ne na zalunci, kuma yana cutar da matan ta hanyoyi da dama, saboda yana lalata soyayya, sannan na biyu yana kawo gaba da kiyayya kuma tsakanin su ma'aurata. Domin duk wanda yace baya so ya haihu da kai a kaikaice, yana gaya maka ne kawai yana dai son ka ne dan wani amfani nashi na kanshi, domin iya karshen kauna shine mutum ya fatan hada zuri'a da kai. To duk wanda ko baya fatan wannan da kai, babu amfanin ka kasance tare da shi. Shawara ga su mata shine, yana da kyau mace kafin ta aure namiji, idan shi bai kawo mata wannan maganan ba, ita ta kawo mai cewa to yaya maganan yaya, yaya maganan haihuwa, daga lokacin da ya fara maganan yana so su aure. Shi amfanin wannan maganan shine ta samu wani sheda da za ta yi amfani da shi, da za ta kafa, wanda bayan sun yi aure ba zai kawo mata magunguna hana haihuwa ta sha ba, sannan kuma ba zai bata wani abu wanda zai zubar mata da ciki ba ta yadda. Idan ya dago da tashin hankali ko wani fitina, za ta iya cewa ai kafin mai aure sai da na tambaye ka, sannan ga abin da kace. To kin ga cikin sauki za a iya zuwa gurin magabata, malamai ko alƙalai, domin su yi hukunci daidai da abin da ya dace akan matsala. To amma idan ya zama mace bata taba kawo namiji maganan sun tattauna ba, shi ma bai kawo mata ba, to zai iya amfani da shi ya cutar da ita. Domin a halin da ake ciki yanzu, alƙaluma sun nuna mata yanda suke zubar da ciki sun fi matan aure da suke zubar da ciki sun fi ƴan mata da ake tunanin cewa sun samu ciki a waje yawan zubar da ciki, saboda su suna gidan aure ba za a sani ba sai kawai a ce mace ta yi bari, saboda ba za ma a kawo a rai me yake kawowa ai wannan barin ba, wanda a hasalin gaskiya ba bari bane. Ko dai namijin ya bata maganin zubar da ciki a boye bata san meye ba, in kila bata da lafiya an bata wasu magunguna ya siyo har da wannan ya kara a ciki ya bata ba tare da saninta ba ma, wanda shi ma wani nau'i ne na zalunci. To kuma wani zai nuna mata idan ma bata yadda ta sha ba, zai gaya mata kirikiri ga maganin nan na kaza ne, in bata yadda ta sha ba to sai ya raunana zamansu, ko ma ya kawo rashin fahimta ma da tashi hankali, wani ma sai nuna zai saki mace akan wannan. To kun ga duk irin waɗannan abubuwa ne waɗanda ba su kamata ba. To a yanda mace za ta yi ta kare kanta shine kafin ai aure a kafa shaida, ba jin kunya mace ta gaya ma iyayenta in an zo neman aurenta a tambaye mijin, in ita ba za ta iya tambayan shi ba, ko kuma ma tana ganin cewa kada ita in ta tambaye shi ya raina magananta. Iyaye su rika tambayan men maneman aure, shi zai kawo sauki a cikin wannan al'amura.
Madalla a gaida Binta da tawagarta, kafin mu yi sallama da ku masu sauraro za mu leƙa ɓangaren kwalama.
Bayo Allah tuwo tuwo.
Barkanmu da shiga cikin madafarmu. Yau muna tare ne da Rukayya Usman wanda za ta gabatar mana da girke-girke. Rukayya ne muke da shi yau ga masu sauraro.
Yau muna da Burabus Kangero.
To mun dawo gida kenan.
Eh.
To Burabus Kangero, Burabus Kangero. Dama akwai Burabus ko na shinkafa ne ko masara?
Eh.
To ya kuma hadda na gero.
Wannan
abincin bare-baren ne ko na Fulani?
A'a, abincin Hausawa ne.
To shikenan, to mu je zuwa me muke bukata idan zamu yi wannan Burabus?
Eh, to abubuwan da ake da bukata ba shi da yawa, gero ne sai mai, sai ruwa kawai da za a amfani da shi. Dama shi Burabus ko dama ana yin shi ne da miya. Kana bukatar miyan ganye, amma daga baya za mu bayanin miyan.
To shikenan, yanzu ya za mu yi Burabus kannan namu na gero?
Yanzu dai da farko za ka samu geronka, kamar rabin kofiyarka ko loka ɗayan kanana.
Ya danganta da yawan ku.
Yawwa, sai ka wanke shi, sai ka surfa shaka, sai ka bakace shi bayan ka daka shi. Sai ki baza shi ya dan bushe haka. Idan ya bushe, sai ki kai barji. Idan aka an so daga barjin, sai ka dan tankaɗe shaka, dama tsakin ake da amfani, ake so a yi amfani da shi. Sai ka dan yayyafa ruwa haka, sai ka sa mai haka, ka dan jujjuya shaka, sai ka samu
madambacinka.
Mangyaɗa ake da bukata, ka dan jujjuya shi. Sai ka samu madambacinka.
Madambaci abin yin dambu kenan.
Abin yin dambu. Sai ka turara shi.
To in kuma baki da abin yin dambu, kana iya samun murfin tukunya ko wani murfin kwano wanda bai kai tukunyanka girma ba, ka sa a tsakiya, ka sa ruwa kenan, sai ya je ringa bada tarari.
Yawwa, dama tararin ake so ya dan taka shi. To da ya fara yi, zaka fara ji yana ta kanshi.
Wato sai mu baza shi wannan tsaki da na sa mishi ruwa da mangyada, ba gishiri.
Ba gishiri.
Sai yanzu ba shi a cikin wannan tukunya da ake neman da ya turara shi wannan tsaki. To sai in rufe.
Sai ki rufe shi. To da ya soma yi, zaki ji yana ta kanshi, yana ta bada kanshi.
Haka balle gero.
Idan kika gama, sai ki kwashe shi, sai ki samo wata tukunya haka, ki dora shi ta akan wuta haka, to da ruwan ya tafasa, sai ki dauko wannan geron naki,
wanda na
turara shi, sai ki dinga tuka shi.
Bayan kuma na gama turare na ajiye, sai kuma an kara dora wata ruwan.
Ruwa madaidaici ba shi da wani yawa. Yawwa, sai ki dinga
sa. Sai ɗebo shi wannan turararren gero. Zuba kuma a cikin tukunya.
Kina tukawa. To idan kika gama, sai ki rufe.
To
bayan ki rufe, sai ki ɗebo rushi.
To zai yi ruwa ne ko zai kauri?
A'a.
Ina tukawa.
A'a, kai yayi ruwa.
To
saboda ai ana so ya
washe ruwa. Ruwan kenan ake so.
Yawwa. Ana so ya dan yi washe. Sai ki ɗebo rushinki, sai ki sa a saman marfi.
To
na ƙasan shi rushin kai yayi yawa. Na sama aka fi so ke yawa. Shi rushin ba. To zuwa can idan ya dawo, za ki je yana ta kanshi, yana ta kanshi. To idan ki gama, za ki samo miyan ganyenki, sai ki amfani da shi. Kuma za ki iya saman shanu in kina da bukata.
Wato in ban da in ba ba miya, zan iya saman shanu?
A'a.
To
ko da akwai miya, za ki saman shanu idan kina
so. To in dai sawa miya na man shanu idan zan ci.
Yawwa. Saboda zai kara yin daɗi.
To to shi wannan miyan ganye da yake masu saurare dai ba za su ce ba san miyan ganye ba, kana iya yin miyan ganye mai gyada ko wanda aka samu goji kawai zalla, ko kuma wanda kawai ganye ne da kayan miya a ciki. Duk ci za a iya ci kenan.
Duk za a iya ci shi, amma an fi so dai a ci shi da irin miyan taushi haka.
Wato ya ji gyada da goji.
Tunda dama ai girkin na gargajiya ne.
Haka ne. Wannan na fatan masu sauraro za su gwada wannan girki, musamman waɗanda ba a karkara suke ba, don su ma su ɗiba albarkacin da ke cikin sirrin gero.
To ya kacin abin da muke ɗauke da shi kenan a yau. Allah ya ba mu alherinsa, mu yi hutun ƙarshen mako lafiya.
To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin Binta Ibrahim da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin, sai Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Aisha Ma'azu ce take muku sallama daga nan birnin Washington DC. Ai, hutun ƙarshen mako lafiya.